الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan dashi ne darasinmu na uku na wannan littafi mai suna Hisn al-Muslim, wanda muke karatu da sharhi a cikinsa. Kuma wannan littafi, kamar yadda muka sani, ya kunshi azkar na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wadanda yake yi a munasabobi daban-daban. Mun tsaya a inda yake bayanin falalar zikiri, na ji ba mu kammala ba, akwai hadisi guda ɗaya da ya rage, wanda ya ambace shi a sauruna, ya ambace shi kamar hadisai ne guda uku. Amma alal hakika hadisi ne guda ɗaya, sai dai ya zo ta hanyoyi daban-daban, kuma da lafazi daban-daban. Shi ne hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Lafazin farko yana cewa, وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله كثيرا، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله كثيرا. هنا شيء لفظ سنفقه لفظ سنبيه: ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ثرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لفظ سنقف: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. ونشين لفظ سنقف kamar yadda muka ce hadisi ne guda ɗaya, ya zo ta hanyoyi daban-daban. Lafazin farko ya zo ta hanyar Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Huraira. Wannan shi ne lafazin hanyar hadisin farko, wanda Imam Abu Dawud da Al-Humaydi sun ruwaito shi. Al-Humaydi ya ruwaito ɓangarensa na farko, Ibn Sunni shi kuma ya ruwaito ɓangarensa na biyu, Abu Dawud kuma ya ruwaito shi gaba ɗaya. Hadisin yana cewa: man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min Allahi tira, wanda duk zai zauna a wani gurin zama ba tare da ya ambaci Allah a gurin ba, to zai zama masa asara ranar gobin kiyama. ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى، da zai kwanta a wani makwanci kuma bai ambaci Allah a cikinsa ba, zai zama masa tira, wato asara ranar gobin kiyama. Abinda wannan hadisi yake nunawa, yana nuna mutum ya kasance mai ambaton Allah a duk inda yake, a duk inda ya zauna ko ya kwanta. Wannan shi ne ma'anar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa wannan mutumin wasiya da shi, kamar da muka ji a hadisin da ya gabata na Abdullahi bin Busuf, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi: la yazalu lisanuka rabban min zikrillah, kada harshenka ya gushe dan ya shata wajen ambaton Allah. To daga cikin irin yadda zai yi nuna ambaton Allah ɗin shi ne mutum ya kasance a koda yaushe yana ambaton Allah, sawa'un lokacin da yake zaune ne ko lokacin da yake kwanci, lokacin da yake cikin jama'a ne ko lokacin da yake shi kaɗai. In kuma bai yi haka ba, to zaman da zai yi zai zama masa nadama, wato ranar gobin kiyama, idan ya tuna wannan lokacin da ya bari ya wuce ba tare da wani abu na ambaton Allah ba, to zai ji ciwon da aka yi har ya saki wannan abin ya riga ya wuce. To shi ne ma'anar: man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min Allahi tira, wanda ya zauna wani guri ba tare da ya ambaci Allah ba to zai zama masa hasara ranar gobe kiyama wa man ittaja'a marji'an lam yadhkurillaha fihi kanat alayhi min Allah ta'ala wannan shine lafazin farko lafazi na biyu shi kuma yazo ta hanyar Abu Salih yazo ta hanyar Salih maulid Tawama Salih maulid Tawama wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Imam Tabarani ya fitar da shi cikin littafin addu'a haka nan Baihaqi a cikin littafin Shu'abul Iman ta hanyar Salih maulid Tawama daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce majalisa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyhim illa kana alaihim jirah fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum wa tubabu wasu mutane da za su zauna a wani majalisi wa kuma su ambaci Allah a gurin ba face lam yadhkurullaha fihi ba su ambaci Allah a wani gurin ba wa lam yusallu ala nabiyhim kuma ba su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ba illa kana alaihim tira face wannan zaman ya zama musu hasara fa in sha azabahum in Allah ya so ya azabta su wa in sha ghafara lahum in kuma ya ga dama ya yafe musu wato wannan fa in sha azabahum wa in sha ghafara lahum kamar da muka gani ya zo ta hanyar Salih maulid Tawama daga Abu Huraira a cikin wannan hadisi kuma ya ambaci salati a ciki wato kamar wannan wannan lafazin yana ishara zuwa ga wajarcin idan mutum ya zauna guri ya zamana akwai ambatan Allah a gurin ko yaya kada ya zamana gaba daya a yi a tashi babu wani abu da ya shafi Allah a ciki mun faɗi ambatan Allah yana da faɗi wato ba kawai a kabbara ko tasbihi ne kawai ambatan Allah ba duk abin da ya shafi tunatarwa karatu wani abu na ilimi duk wani yana cikin zikirullah kamar yadda bayani ya gabata to ya zamana an zauna guri an tashi tsantsan abinda duk akai a gurin ya shafi duniya babu lahira ko kaɗan a ciki babu sha'anin addini babu maganar Allah a ciki to babu shakka wannan abu wato ba ƙaramin nadama ba ce kuma yadda wannan lafazin yake nunawa ubangiji suna ƙarƙashin mashi'a ba ta ubangiji in sha azabahum wa in sha ghafara lahum in so ya musu azaba akan wannan ya dama kuma ya yafe musu kuma wannan hadisi ya ambaci salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ma yana daga cikin ambatan Allah sannan sai lafazi na uku wanda shi kuma ya zo ta hanyar Suhayl ibn Abi Salih an Abi Salih an Abi Hurairah Suhayl ibn Abi Salih an Abi Salih an Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda yana cikin Sunan Abi Dawud haka nan Tahawi ya rawaito shi a cikin Sharh Ba'an al-Azhar Imam Ahmad shi ma ya rawaito shi Ibn Sunni a cikin Amal al-Yawm wa al-Layla haka nan Hakim shi ma ya rawaito shi a cikin Littafin al-Mustadra shi kuma yana cewa ma min qaumin yaqumuna min majlisi la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himari wa kana lahum hasra wato babu wasu mutane da za su tashi daga wani majalisi ba tare da sun ambaci Allah a wannan majalisin ba illa qamu an mithli jifati himari sai sun zama kamar sun tashi daga cin mushin jaki wa kana lahum hasra kuma wannan zaman ko wannan majalisin ya zama musu hasara ko nadama ranar gobe kiyama ya zama musu nadama ranar gobe kiyama wato babu wasu mutane da za su zauna wani majalisi ya zama da majalisin bai kunshi wani abu na ambatan Allah ba babu abinda ya gudana a wannan majalisi illa duniya tsarbaranta ko kuma yasasshiyar magana ko kuma maganganun da suke ma ba masu kyau ba to face wannan ya zama musu nadama ranar gobe kiyama shi yasa aka ce babu abinda ma ƴan aljanna za su yi ma nadama a kansu bayan shiga aljanna illa wani lokaci da za su tuna a duniya ya zo ya wuce ba tare da sun ambaci Allah a cikinsa ba tare da sun amfana da wani abu na lahirarsu a cikin wannan lokaci to wannan lokaci sun tuna shi shine kadai zai kona musu zuciya wannan su ne hadisan da ya ambata ko da ayoyi da hadisai da ya ambata a wannan babin wanda shimfiɗa ce ta bayanin falalar zikiri da matsayinsa da girmansa a musulunci. To sannan sai ya shiga cikin bayanin azkar da ake a lokuta daban-daban a munasabobi daban-daban, sai ya fara daga tashi daga bacci, bayan mutum ya bacci ya tashi, na farko wanda mutum zai fara rayuwarsa da shi shine tashi daga baccinsa, shine yace azkarul istiqaza minan naw, zikirin da ake yi bayan tashi daga bacci. Ya kawo zikiri na farko wanda shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأن الدعاء فون الذكر يدو أحاديث حذيفة ابن اليمان عند البخاري يروي توشي هكنا البراء بن عازب شما يروي توشي كمن ديك يقول مسلم سكن يدو سهيل البخاري تهنير أبو ذر الغفاري وأند يبيو تهنير حرشة خرشا ابن الحر شي كما دغا ابي ذر الغفاري شي كما دغا عبد صلى الله عليه واله وسلم صحابي حكو سرو ايتو wannan zikiri daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yana cikin sahihaini sahih al-bukhari da sahih muslim. Hadisin yana magana akan mutum da ya kwanta bacci kuma ya tashi, me zai ce idan ya kwanta, me kuma zai fada idan ya tashi. To anan ya kawo mana abinda zai fada din idan ya tashi, tunda bai zo maganar abinda zai fada idan ya zo kwantawa ba. In ya tashi daga bacci me zai fada? Shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Da hadisin ya zo da maganar cewa idan mutum ya zo kwantawa bacci sai ya ce bismillahumma ahya wa amut. بسمك اللهم أحيا وأموت. إذن كما يتاشي سيأتي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. معنى الوانا شيني الحمد لله الذي أحيانا يبودك وبيادك رالي سنتبتك ألا وان ديرايام باين يا كشيم باين يا واتوكرب لا يكم سنن كما يساكي داومنا لا يكم وإليه النشور. Kuma tashi zuwa gare shi ake, wato tashi ranar kiyama zuwa ga Allah. Wannan hadisi yana nuna cewa mutum ya kwanta bacci ya tashi ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah da yake masa, inda ya ga dama daga wannan baccin sai ya zarce, amma sai Allah ta'ala ya dawo masa da ransa ya tashi. Domin lokacin da mutum yake bacci, to ana ransa na fita daga jikinsa, duk da ba fita bace ta gaba daya. Idan rai ta rabu da gangan jiki, amma rabuwa temporary, rabuwa ta wucin gadi, za ta dawo, wannan ishi ake cewa bacci. Idan kuma ta rabu da jiki, rabuwa ta gaba daya, to wannan ishi ake cewa mutuwa. Saboda haka da mutuwa da bacci sun yi tarayya wajen wato rabuwar rai da jiki, sai dai illa iyaka kawai shi bacci rabuwa ce ta wucin gadi, temporary ce shi, kuma wannan rabuwa ce, wato mutuwar rabuwa ce ita kuma ta gaba daya. Ya riga ya fita, shikenan ya fita, ba zai dawo ba sai lokacin da Allah ya so tashi wannan mutum kuma domin hisabi. Saboda haka duk sun yi abin da sun yi musharaka anan, shi yasa aka kirawo bacci mutuwa, cewa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah shi ne wanda yake karɓar rayukanku, yake sa ku wafati bil layli da daddare, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, kuma ya san abinda kuka yi da rana. Kaga Allah sai ya kirawo bacci wafati. Haka nan a wani gurin Allah ta'ala yake cewa Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah shi ne yake wato karban rai lokacin mutuwarta, da wacce bata mutu ba lokacin baccinta, sai ya rike wacce ya riga ya hukunta wa mutuwa, ya saki wanda kuma bai hukunta wa mutuwa ba har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya kayyaje mata, wato lokacinta na musamman da Allah ta'ala ya yi za ta yi a duniya. Saboda haka kaga Ubangiji ta'ala ya haɗa bacci da mutuwa a guri guda, da ya kira su wafati. Saboda haka da bacci da mutuwa ɗan uwan juna ne. kuma ita shi bacci kanin mutuwa ne kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Laraba ma suna cewa annawmu akhul maut, wato bacci dan uwan mutuwa ne, saboda dukkanin su sun yi tarayya wajen za'ur ruhi anil jasad, wato rai zai fita zai rabu da jiki illa iyaka kowanne kowace irin rabuwa, wannan rabuwa ce ta dindindin, wannan kuma rabuwa ce temporary. Saboda haka lokacin da rai ya fita daga jiki, in Allah ta'ala ya so sai ya rike shi ba zai dawo ba, daga nan shi kenan sai a ce mutum ya rasu. Sau nawa mutum zai kwanta bacci kuma zai tashi ba? Wannan ya sha faruwa kuma yana ta faruwa, sai mutum gashi ya kwanta bacci amma daga nan ba a sake jin duriyarsa ba. To da Allah ya ga dama sai ya rike ran, to sai Allah ta'ala ya dawo da mutum ransa. Kuma wannan rai a jikin ɗan adam yana motsi yana kai komo, ni'imar da take ciki shine dan adam zai yi ta aiki ibada da zai kara kusanta shi da Allah, wato yana da sauran lokaci da Ubangiji ta'ala ya bashi da zai ci gaba da kazar-kazar da faɗi tashi wajen ya ga yayi aikin da zai samu lada ya kara kusanta shi da Allah. Kaga wannan ni'ima ce, idan Allah ta'ala ya rike ran bai dawo masa da ita ba, kaga wannan ni'ima shikenan ta ya rasa ta kenan. In yayi sakaci bai tsaya ya kyakkyawan guzuri ba, haka shi kenan, kuma sai dai a kana dama kuma ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye shi. Yasa a dawo masa da ran ya ƙara tashi ya ji shi mai motsi mai kazar-kazar mai faɗi tashi, to ba karamar ni'ima ba ce. Saboda haka bawa idan ya ga ya tashi daga bacci yake yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima. Haka bacci da farkawa godiya ce, abin da ni'ima ce. Shi yasa farkon abin da bawa zai iya tashi shi ne yi wa Allah ta'ala godiya, ya yabe shi da sifofinsa da suka dace. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, kuma zuwa gare shi ne makoma take. Wato anan shi ne tabbatar da al-ba's ba'da al-maut, bayan mutum ya mutu a sake tashinsa. Wannan shine zikiri na farko da mutum zai iya faɗa. Kun ga wannan ba kuma akwai hadisi da yazo da shi, ko hadisi na biyu, hadisi yana cikin Sahih Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da sauran duk hadisi. Akwai shi a cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Ubadah ibn Sabit wanda aka rawaito shi ta hanyar Junada ibn Abi Umayya. Junada ibn Abi Umayya, Ubadah ibn Sabit. Hadisi ne da yake magana akan wanda ya tashi cikin dare, domin cewa yake man ta'arra min al-layl fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim rabbi firli. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa in qala zalika ghufira la fa in da astujiba la fa in qama fatawadda thumma salla qabla as-salat. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi, yace man ta'arra min al-layl, wanda ya farka daga bacci da dare, faƙala sai ya zan kalmar farko da ya faɗa, wanda bayan tashin sa bai ce komai ba kafin ya faɗi wata kalma, sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim rabbi firli. Wannan lafazin ba shi ne na Bukhari ba, lafazin Ibn Majah ne da wasu. A lafazin Bukhari akwai abinda babu, akwai abinda yake a nan amma babu shi a lafazin Bukhari, akwai kuma taqdim da ta'khir. A lafazin Bukhari babu kalmar wala ilaha illallah tabiyu din, sannan kuma an gabatar da kalmar alhamdulillah sannan subhanallah, sannan babu lafazin al-'ali al-'azim. Wana a cikin Bukhari bai zo da wannan ba. Yadda yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Haka yake a cikin Sahih Bukhari. kuma duk ruwayoyin Bukhari sun hadu akan kaddamar da alhamdulillah sannan subhanallah, amma na lafazin Ibn Majah da kuma yazo a cikin wasu ruwayoyi har ila yau da hakan da kaddamar da kalmar subhanallah akan alhamdulillah sannan da karin wala ilaha illallah, wanda Ibn Hajar ya ce yazo a cikin nuskar karima ko ta malamarsa, akwai nuskar ta akwai la ilaha illallah ta biyu. Wannan dai shi ne abinda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to idan mutum ya tashi daga bacci, kaga wanda yana nufin tsakar dare, idan mutum ya tashi liman ta'arra min al-layl, ya tashi cikin dare, yana tashi sai ya ce la ilaha illallah, yayi kalmar shahada ta kunshi tauhidi kadai ta Allah ta'ala, da mai da al'amari zuwa gare shi gaba daya, wacce ta kunshi tabbatar da bautawa Allah shi kadai da kore ma dukkan wani abin bauta ba shi ba, la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah shi kadai, wahdahu la sharika lah ba shi da shi kadai ne ba shi da abokin tarayya, lahul mulku mulki gaba daya, cikakken mulki, cikakken iko, cikakken sarauta, wacce babu nakasa tattare da ita ko ta yaya, ta tabbata gare shi, walahul hamdu godiya da yabo, wato jami'ul mahamidi duk abinda za a faɗa na kalmar yabo da godiya da girmamawa duk sun tabbata ga Allah shi kadai, huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne akan duk abinda ya so, dukkan komai Allah ta'ala yana da iko akan sa, sai ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah, wato ina tsarkake Allah tsarkakewa iyakar tsarkakewa daga dukkan abinda yake tawaya ne ko aibi ne ko nakasa ne, duk wani abinda yake ci baya ne, gajiyawa ne, aibi ne, gazawa ce, to ina tsarkake Allah daga wannan, walhamdulillah kuma godiya da yabo da kirari da girmamawa sun tabbata ga Allah shi kadai, wala ilaha illallah kuma babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, wallahu akbar kuma shi ne Allah shi ne mafi girma, wala haula babu wata dabara da dan adam yake da ita ta ya samar wa kansa abinda zai amfane shi ko ya ije wa kansa abinda zai cutar da shi, wala kuwa ba shi da wani karfi da yake da shi na tastahsilil masalih li nafsihi ko daf'il mafasid anha, ya tabbatar wa da kansa wata maslaha ko ya ije wa kansa wata cuta illa billahi al-ali al-azim, sai ta hanyar taimakon Allah wanda shi ne al-ali madaukaki, madaukaki ne da sifofinsa, madaukaki ne da zatinsa, madaukaki ne a ayyukansa, al-azim wanda yake mai girma ne, rabbi ighfirli, sannan sai ce ya Allah ka gafarta mu, ko ya ce ya Allah ka gafarta mu, ko ya addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala zalika ghufira lahu, wanda ya faɗi haka za a gafarta masa, fa in da'a, in yayi addu'a a daidai lokacin bayan ya faɗi wannan kalma ko wannan tasbihi, ya daga hannu kuma ya roki Allah ustujiba lahu, za a ansa masa, kaga kenan wanda yana daga cikin lokutan da ake ansa addu'a, wato mutum ya tashi da daddare ya faɗi wannan kalma sannan yayi addu'a, to wannan yana daga cikin lokacin da ake sa tsammanin Allah ta'ala zai aishi addu'ar bawa, saboda kai ce wa inda fa inda ustujiba la, in yayi addu'a za a ansa masa, fa in kama fatawadda, in ya tashi kuma yayi alwala, thumma salla, sannan yayi salla ta nafila, wato yayi qiyamul layl daidai lokacin raka'a biyu, raka'a hudu, raka'a shida, raka'a takwas, iya abinda Allah ta'ala ya hore masa yayi kubirat salatuhu, to za a shi sallarsa, to wannan shi ma yana daga cikin abin da mutum zai faɗa in ya tashi daga bacci, musamman ma cikin dare mutum ya farka yana niyyar zai yi qiyamul layl, to sai yayi wannan. To sannan na uku daga cikin abin da mutum zai faɗa lokacin da ya tashi daga bacci shine alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi ورد علي روحي واذن لي بذكره, وانا الرواية وانا حديثي ان ساموش لك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اصل حديثا اقوش اشكي سوى البخاري سيدي باب كرشم وانا باب وانا كرشم حديثا يقول تا سيد البخاري تهجر سيد ابن ابي سعيد المقبري ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه, wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace idan ɗayan ku ya tashi daga shimfiɗarsa sannan ya dawo to ya sa bakin izarar sa wato gudansa ko cikin gudansa ya share ko ya kabe ya kakkabe gurin kwanciyar sa domin bai san abin da ya maye gurbin sa ba bayan tashin sa to bayan tashin sa ya dawo bai san kuma menene yazo ya zauna a wannan ko ya kwanta a daidai gurin ba sai ya sa bakin izarar sa ya abin nan sai ya sha sai ya goge sai ya abin ya share sannan sai ya ce bismika rabbi وضعت نفسي وبك أرفعه باسمك ربي وضعت نفسي وبك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أرسلت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك عبادك الصالحين تبايا وأنا شيكي نسي قلتها يا وأنا شيني أبن إمام البخاري يروي أرواية ابن عجلان رواية ابن عجلان محمد ابن عجلان عند سفيان ابن عيينة يروي تقول محمد ابن عجلان شيكم دقى سعيد ابن أبي سعيد المقبري شيكم دقى أبو هريرة سيزود والنكالي أنا أتكن سنن الترمذي يا روي توشي هكذا النسائي أتكن سنن الكبرى هكذا ابن السني أتكن عمل اليوم والليلة بس روي توشي amma kusan shi Abdullahi shi kadai ne ya kadaita da wannan karin riwayar Bukhari babu alhamdulillahi alladhi afa dan shi karshe ki to idan ya tashi daga bacci kuma sai ya ce alhamdulillahi alladhi afa wa idha istayqaza falyaqul alhamdulillahi alladhi afa wannan karin ya zo a cikin riwayar Muhammad ibn Ajlan ne an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makhduri an Abi Hurairah amma riwayar Sa'id ibn Abi Sa'id riwaya da take cikin sahih bukhari babu wannan karin shi yasa ibn hajar yake cewa wa zada muhammad ibn ajlan wa lam arahu li ghairihi wato ibn ajlan riwayar sa ya kara da wannan lafazin wanda ban ganshi a wajen wani ba ibn ajlan hadisin sa hasan ne domin akwai ɗaya maganganu akan sa amma dai hadisin sa baya faduwa kasa da martabar hasan sai idan an sami ya saba ma wasu da haka wasu malamai suka hassana shi ta wannan riwaya dan shi kansa Tirmidhi da ya fitar da shi ya ce hadisi ne hasan ya ce hadisi Abu Hurairah hadisin hasan hadisin Abu Hurairah hadisi ne hasan dan haka Sheikh Nasir bin Al-Albani da dukkan sa da daban ya hassana hadisin da daga ciki akwai sahih Tirmidhi ya hassana ta wannan riwaya illa fa riwayar Bukhari babu wannan kalin yana ce alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi wato mutum ya tashi daga bacci sai ya ce yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya bani lafiya fi jasadi a kan jikina wa radda alayya ruhi sannan ya dawo da ruhina wa azina li bi dhikrihi sannan ya mun izini da ambatansa wato wannan za ku ga shi ma yayi daidai da alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur domin shi ma a cikin sa akwai warar da alayya ruhi kaga kenan ruhin da yana rabuwa da cikin sa kenan tunda har kalmar radda ta dawo ta nuna kenan ruhin yana fita da rabu daga cikin sa daga baya kuma da Allah ya so tashin sa daga bacci sai ya dawo masa da ruhin sa wannan dan karamar ishara ce ubangiji ta'ala yake nuna wa bayin sa da cewa akwai tashi bayan mutuwa kamar yadda suka san idan sun yi bacci an cire ruhin su kuma ana dawo musu da ita to haka nan an ba cire ruhin gaba daya akwai ranar da Allah zai dawo musu da ruhin su shi yasa ake cewa ita kanta kansa bacci wata ishara ce da take nuna wa bawa akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar da yake ciki domin duk abin da yake kunsa za ka ga yana kama da abin da zai zo nan gaba domin mutumin da ya kwanta bacci ya ɗauke shi to yakan ji shi cikin wata rayuwa wata duniyar kuma daban sabanin duniyar farki wacce ya saba rayuwa haka a cikin ta zai yi mafarki ya gan shi a wasu gurare ya gan shi ya yi ciki tafiya ya shiga wasu ƙasashe ya shiga cikin wata al'umma da bai san ta ba ma ya gan shi yana cikin wato wani irin gwagwarmaya da wasu dodanni da wasu abubuwan ban tsoro abubuwa dai da yawa zai ta gani lokacin da yake bacci wanda a raye watakila a haka a raye abin da bai taɓa tunanin zai yi ba amma a bacci sai ya gan shi a wata ƙasa kan wasu duwar wasu ya gan shi wani guri ana tafka yaki da shi duk wannan a bacci ana gani, ya ganshi yana ya zama wani babban mutum, ya zama ko wani basaraki ko wani mai mulki, ana girmama shi, ana masa fadanci, ko ya ganshi ya zama wani hamshakin mai kudi, duk a mafarki zai iya ganin wannan, saboda haka ima yana ta fantamawa. Ko kuma ya ganshi bil'aks, ya ganshi cikin wani hali na wahala, ya shiga wani hali na kakanikayi, yana ta tunanin ya zai iya fita daga cikin wannan hali, ya haɗu da wasu suna ta gana masa azaba, wanda daga tsarar ya farka kuma har ma zai ji daɗi ya yi wa Allah godiya cewa mafarke ki. To kaga ashe ya nuna kenan jiki abinnan wannan gangar jiki akwai wani lokaci da Allah ta'ala zai iya ni'imta ta, akwai lokacin da zai iya azabta ta. Wato akwai ni'ima akwai azaba, bayan an gama rayuwar duniya to akwai wannan. Wannan shine alamu ne da Ubangiji ta'ala yake bawa bayansa. Kuma hakikanin bacci wani abu ne da har yanzu dan adam bai gane sirrin bacci ba, har yanzu shi dai ya san akwai bacci, amma hakikanin sirrin bacci ya yake an kasa ganewa, da shi kansa mafarki, yadda mafarki yake faruwa tare da mutum da irin abubuwan. Musulunci ya zo ya gaya mana wasu abubuwan da ga ta hanyar gaibi ba za mu sani ba. Musulunci ya gaya mana cewa idan mutum yana bacci ana cire masa ruhinsa na tashi, tashin nan da zai iya yawo ruhin nasa zai iya haduwa da mala'iku a wannan gurin, ya iya ganin wasu abubuwa ko ya ji wasu abubuwa daga wajen mala'iku, wanda shi ne asalin abinda zai faru ga mutum na mafarki ya zama gaskiya. Ko kuma ya hadu da shaidanu wanda za su gaya masa ƙarya ko su yi ta wujuwuji da shi, a cikin wannan lokaci kuma zai iya samun kansa cikin wani hali mara daɗi. To shine wanda ake cewa wannan mafarkin da yake daga shaidanu. Sannan kuma akwai abin da yake ran mutum ne wanda ya sa a ransa, abu ne mutum ya sa a ransa na gurace-gurace, shi ma wanda zai iya tasiri a zuciyarsa da ƙarshe ya rika mafarkinsa. To duk musulunci mu ya gaya mana wannan sabanin abinda za a faɗa ba ta hanyar wahayi ba, ko abinda za a faɗa ba ta hanyar wahayi ba, akan wannan sai dai ya zama kama-kama. Amma musulunci shi ne zai iya baka wani labari game da bacci da yadda yake. Ana cewa wasu abubuwa guda biyu ba wanda ya san farkon sanda za su faru, sai dai in sun faru ba ma bazan ce maka ga farkonsu ba. Wato na farko bacci, bayan da zai iya ce maka ga daidai mintin da bacci ya ɗauke shi, ba zai iya cewa da ya kwanta lokaci kaza, amma daidai lokacin da bacci ya ɗauke shi ba zai iya sani ba. Sannan abu na biyu shi ne rushewar al'umma. Rushewar al'umma ba a sani sanda al'umma za ta fara rushewa, wata al'umma da ta kawwani ta kafu, sai abu ya yi nisa, sai a iya gane cewa an shiga cikin wani yanayi na rushewa, na yin ƙasa. Amma farkon sanda abin ya fara ba kowa ne zai iya ankara ba. To shi ne yake cewa idan mutum ya tashi daga bacci ya ce alhamdulillahi da zai afani fi jasadi, na gode Allah da ya bani lafiya a jikina, wa radda alayya ruhi, ya dawo min da raina. Mutum Allah ta'ala ya ba mutum lafiya, ya ba shi ci da sha, ya ba shi zaman lafiya, ba karamin ni'ima ba ce, babu ni'imar da zai kwatanta ta da wannan ni'imar. Ni'ima dai ta duniya, babu ni'imar da ta kai wani. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man asbaha mu'afan fi sirbihi, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, innahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadathiriha, wanda duk ya tashi ya waye gari, aminan fi nafsi fi sirbihi, wato a karan kansa baya cikin fargaba, baya cikin tsoro, ba wani abu da yake masa barazana. Sannan mu'afal fi jasadihi, lafiya jikinsa, lafiya baya da wani wata rashin lafiya da ta addabe shi yake zulumunta. Sannan inda hukutu yaumi, yana da abinda zai ci a ranar, ya ci ya koshi. Annabi ya ce faka annama hizat lahu ad-dunya bi azafiriha, to wannan kamar an tattaro masa duniya ne gaba daya, an danka mishi. To wadannan abubuwa guda uku babu wani wata ni'ima ta duniya da ta kai su,
mutum ya zama ya tashi ba tare da yana jin tsoron wani ba, baya jin wata barazana ko yana jin tsoron ko da za a kawo masa hari ko ana neman sa a kama shi ko za a jikkita shi ko wani abu da irin shine aminan fi sirbihi, fi sirbihi fi nafsi, sannan mu'afan fi jasadi, jikin sa lafiya baya kuka da wata wasu manyan cututtuka wanda suke yake tunanin ba ko masa a dalilin su, baya kuka da wannan. Sannan kuma ga abincin da zai ci a ranar, baya tunanin me zai ci ko me zai ba iyalansa, yana da abin da zai ci. Wannan babu shakka ya samu duk wata ni'imar da dan adam yake so samu. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa tun farko da zarar mun tashi to mai wa Allah godiya, alhamdulillahi allazi afani fi jasadi, na gode wa Allah da ya bani lafiya a jikina, wa radda alayya ruhi, ya kuma dawo min da ruhi, da ruhi na, sannan wa'azi na bi zikirhi, sannan ya hore mun ambatansa, wato ya hore mun har gashi ina ambatansa ina gode masa, domin da yawa daga cikin waɗanda suke rayuwa ire-irensa suna nan sun tashi ba da wannan ba, wani ya tashi da kaɗe-kaɗe, wani ya tashi da ashariya, wani ya tashi da tsaki, wani ya tashi da fushi, amma shi ya tashi da ambatan Allah. To shi kanta wannan ni'ima ce da zai wa Allah ta'ala godiya a kanta. Sai abu na hudu wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi lokacin da ya tashi daga bacci, shi ba duk yana cikin azkar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala ya yi, shine ya kawo wani hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, hadisi ne sahih yana cikin Sahih al-Bukhari, hadisi ne tabbatacce a cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim, shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud da Abbas lokacin da ya kwana a gidan Khalis Samaimuna, wato inna Samaimuna matar Maiki sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kwana a gidanta, sai ya kasance ya kwanta akan shimfidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa suke kwance, shi yana can gefe su kuma suna gefe guda. To shi ne yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayan dare ya raba tsaka, hatta idan tasaffal layl qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, bayan dare ya raba tsaka ko dai ya raba tsaka da dan lokaci kadan ko kafin rabawa tsakan sai da dan lokaci kadan, sai Annabi ya farka, faja'ala yamsahu ad-dawma an wajhi, Annabi ya goge fuskarsa saboda baccin da yake idansa, sai ya goge bacci daga fuskarsa da hannunsa, sannan sai ya karanta ayoyi goma na karshe na suratu Ali Imran, wanda su ne anan ya kawo mana hadisin, ba haka aka rubuto su ba a hadisin, cewa yi sun mafara'a al-ashir al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayoyi goma na karshe na suratu Ali Imran. To ayoyi goma na karshe su ne wanda suka fara daga inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, har zuwa karshen sura ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. To shine yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waɗannan ayoyi, ثم قام الى شن معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه, سنه سي النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي يجي دوكو يتسوكو دا وتا غورا وتا سلكا دا تكي راتي سي الولا يكوجا تا الولا ثم قام يصلي, سنه يتاشي يرا صلى عبد الله بن عباس يجي فقمت فصنعت مثل ما صنع, سي يتاشي ني ما سي ناي irin yadda yayi, nace irin yadda yayi, wato shi ne shi ma sai karanta waɗannan ayoyi, sannan shi ma ya alwala ya kyautata alwalarsa. Annabi lokacin da ya fara sallah ya ce summa zahabtu fa qumtu ila janbihi, sai na je da tsaya a gefen Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi udhni al-yumna yaftuluha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam dora hannunsa don ya tsaya a daman Annabi sahabun Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa ya kama kunnensa yana murzawa, fasal abinda fa akhadhani fa raddani ila janbi al-yumna, ya dawo da ni ta baya, ya kamo ni ya dawo da ni ta baya, na dawo damansa. to shine sai yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla fa salla raka'atayn thumma raka'atayn thumma raka'atayn thumma raka'atayn thumma raka'atayn thumma raka'atayn wato yayi salla ci raka'a biyu sannan 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 raka'a biyu raka'a goma sha biyu wato raka'a biyu sau shida kaga raka'o'i goma sha biyu sannan yace thumma autara sannan sai wuce kaga ka hada raka goma sha uku sai thumma ittaja sannan sai dan kwanta sannan thumma ja'a al-mu'adhdhin sai bi kiran sallah yazo ga masa cewa lokacin sallah yayi fa qama fa salla raka'atayn khafifatayn sannan sai tashi ya salla raka'a biyu wadanda suke ba masu nauyi ba wato ba masu tsawo ba wannan sune raka'atayn fajr inda asuba tayi sai tashi ya raka'atayn fajr sun makaraja fa salla subha sannan sai sallah subha to wannan shine wato abinda Abdullahi dan Abbas ya gani Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi da daddare wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ayoyi wanda yake nuna cewa ana iya karanta su lokacin da aka tashi daga bacci ayoyi kamar da zamu gani sun kunshi abubuwa da yawa domin sun kunshi mai da al'amari ga Allah sun kunshi maganar abinda Allah ta'ala ya yi wa mu'mini alkawari da shi na lada da kuma abinda Allah ta'ala ya yi wa masu saba masa alkawari da shi na ukuba saboda waɗannan ayoyin sun kunshi kwadaitarwa da tsoratarwa kwadaitarwa ga waɗanda suka yi aiki na kwarai ga sakamakonsu da tsoratarwa ga masu mummunan aiki ga sakamakonsu ubangiji ta'ala yake cewa lalle a cikin halittar sama da ƙasa da cikin inna fi ikhtilafi layli wa nahari la ayatin li ulil albab to sabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wa nahari cikin halittar samai da ƙasa da sassabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali sha allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wadanda suke ambaton Allah qiyaman wa qu'udan a tsaye ko a zaune to ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ardi kuma suke tintini game da halittar samai da ƙasa rabbana suna cewa ya ubangiji ma khalaqta hadha batilan ba kai wannan halitta haka kawai ba tare da hikima ba kai sama da ƙasa da abinda kun saba haka kawai ba wata hikima subhanaka sarki ya tabbata gare ka a ce kai wani aikin da babu hikima a ciki faqina azaban nar don haka tsare mu daga azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu ya ubangiji lalle kai wanda duk ka shigar da wuta ka shigar da shi wuta ranar gobe kiyama to haƙiƙa ka tozarta shi babu kunyata a lahira kamar a ce mutum yana cikin ɗan wuta wa malil zalimin min ansar kuma azzalimai kafirai waɗanda suka cutar da kawunan su da kafirci a nan duniya ba su da masu taimakon su a lahira saboda haka babu waɗanda za su cece su daga azabar Allah ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم يا ubangijin mu lalle muminci bai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna don haka mun yi imani ربنا فاغفر لنا ذنوبنا to don haka ya ubangiji ka gafarta mana zunuban mu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukan mu wa tawaffana ma al-abrar kuma ka rayuka mutare da mutanen kwai wato suna tawassuli da imaninsu kamar da ya halatta mutum ya yi tawassuli da aikinsa na kwarai kai ya halatta ya yi tawassuli da imaninsa ce ya ubangiji mun yi imani mun ji mai kira yana kira zuwa ga Allah mun yi imani ya ubangiji don haka ka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana laifukanmu kuma ka karbi rayukanmu tare da mutanen kirki wato ka karbi rayukanmu muna kan tafarkin mutanen kirki ba tare da mun karki karshe hanyarsu ba ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يا أبنجي كبام أبن دك يمن الكوري أبس حرسنا من ذننك أبن دك تورو من ذننك سكا غيا من تشيوا إذا مني إيماني مكيم بيئي ذاك سامو الجنة تو يا الله كتك من ونا الكوري ولا تخزنا يوم القيامة كده كتوزر تامك ككون يتامر عن قوة قيامة كون يتامر كوشيني أبن دي بدا cewa in an sa mutum wuta ya shiga kunyar ranar kiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad ya ubangiji lalle kai baka saba alkawari fastajaba lahum rabbuhum sai ubangiji shi an sa musu anni la udhi wa amala abirin minkum min zakarin kumusa, cewa ni ba zan tozarta aiki mai aiki daga cikin ku, ba zan wato tozarta wani aiki da wani mai aiki daga cikin ku zai yi ba. Namiji ne ko mace, ba'dukum min ba'd, sashin ku daga sashi, wato kowane ne daga cikin ku ya aiki, to aikin nan zai ga sakamakonsa. Namiji ne ko mace, babu bambanci, haka yake a addini. Babu bambanci tsakanin mace da namiji wajen aikin, wajen ibada, yadda namiji zai iya samu lada, ubangiji ya saka kanka masa, haka ita ma mace. Fallazina hajaru, ceto wanda suka yi, wa ukhriju min diyarihim, ko aka fidda su daga gidajen su, wato suka yi hijira ko ku aka kore su da karfi, ko suka yi hijira ba tare da an kore su ba. Wa uzu fi sabili, aka cutar da su a dalilina. Wa qatalu wa qutilu, aka wa qatalu, suka kashe, wato suka shi suka yi yaki. Wa qutilu, kuma ko kuma aka kashe su. La ukaffiranna anhum sayyi'ati, lalle zan kankare musu laifukan su. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lalle zan shigar da su aljannatayya wadanda kullu suke gudu ta karkashin su. Sawaban min indillah, wannan sakamako ne daga Allah. Wallahu indahu husnul sawab, kuma Allah a wajensa kyakkyawan sakamako yake. Sai ce la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, kada jujjuyawar kafirai a garuruwa ya rude ka, wato kakkar kai kawon kafire su shiga nan su kai nan su, suna ta kara kai na a duniya, su ne nan su ne can, kada wannan ya rude ka, ko kada ka ga wato wata nasara da kafire za su rika samu a garuruwa, su kwace nan su hurkushe waɗannan su kwace, kada wannan ya rude ka. Mata'un qalilun, dan jin daɗi ne kaɗan. Summa ma'awahum jahannam, jahannam wa bi'sal mihad, sannan makomarsu matattarasu jahannama ce. Wa bi'sal mihad, tir da wannan matattara, wato tir da wannan makwanci idan ya zan jahannama ne. Sai ya ce lakinin da zina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suna da aljannatayya da korabai suke gudu ta ƙarƙashinsu. Khalidina fiha, suna masu zama a ciki har abada. Nuzulan min indillah, wannan wani kaɓaki, wata walima ce daga Allah, wata liyafa ce ubangiji zai musu. Kuma inda Allah ya sayar da al-abram, kuma abinda yake wajen ubangiji shi fa alkhairi ga masu biyayya. Wa inna min ahli al-kitabi la man yu'minu billahi wa yawma unzila ilaykum, kuma lalle daga cikin ahli al-kitabi akwai waɗanda, akwai wanda yake imani da Allah da abinda aka saukar muku. Wa ma unzila ilayhim, da abinda aka saukar musu. Khashi'ina lillahi, suna masu kaskantar da kai ga Allah. La yashuruna bi ayati llahi thamanan qalila, ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan dukiya kaɗan. Ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim, waɗannan suna da ladansu a wajen ubangijinsu. Inna Allaha sari'ul hisab, lalle Allah mai gaggawan hisabi. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, sabiru, ku yi haƙuri. Wasabiru, ku jajirce. Warabitu, ku yi ribaɗu, wato ku yi dako a kan iyakoki na ƙasashenku. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, kuma ku bi tsoron Allah, lalle tabbas za ku samu, za ku rabauta. Waɗannan su ne ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta, wanda a ciki za ku ga Allah ta'ala ya faɗi irin yadda muminai suke munajaci da ubangijinsu, suke ganawa ta hanyar roƙonsa da neman ya ba su abubuwan da ya yi musu alkawari zai ba su a bisa harshen manzanninsu, kuma ya tabbatar da su a kan imaninsu har su mutu, sannan da Allah ta'ala ya alkawarin zai yi musu wannan sakamako, da kuma abin da ya yi alkawarin zai sakan kawo masu sabawa masa da shi. Sannan daga ciki da kira ga su muminai kansu jajirce a kan abin da suke sauraka, za mu ga ayoyin sun kunshi abin da ya kamata ya zama muƙaddima na kowace rana da mutum zai fara tashi, wato zai tashi da safe zai fara rayuwa cikinta. Muƙaddima ce wacce take nuna cewa haka ya kamata ya shimfiɗa rayuwa, tun farko ya ɗauke ta a kan wannan tsarin da Ubangiji ta'ala ya yi, ya zama yana cikin tawagar mummune, kuma yana ƙoƙarin neman kusanci da Ubangiji, kuma ya rika jin cewa Ubangiji ya masa alkawari duk abin da ya yi Allah ba zai tozarta masa ba. Sannan ya san cewa waɗanda suka saba masa su ma Allah ta'ala yana ganinsu, ya san halin da suke ciki, kuma zai sakaka musu akan wannan sa. Sannan kuma ya ji cewa Ubangiji ba yana ƙara ƙarfafa masa gwiwa akan cewa ya tsaya ya jajirce, kada ya ja da baya. Ga kaga wannan wato ba ƙaramin shaidu bane da Ubangiji ta'ala yake wa musulmi a rayuwarsa. Tun farko, tun da karan farko da safe, ya ƙara tunawa kansa wannan, to wannan shine abu na uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa yana yi ruwaito waɗannan abubuwa daban-daban daga sahabbai daban-daban yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan wani lokaci wannan wani lokaci wannan wani lokaci wato ba a lokaci guda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su da tara su waɗannan addu'o'i duka yayin su a lokaci daya a yau in yayi wannan gobe wannan jibe wannan saboda haka akwai abubuwan da in yayi tashi da dare zai yi dan kaga hadisin Ubadah ibn Samit yana biya mana in mutum ya tashi da dare to ya tashi tsakar dare ga abin da zai ce in ya faɗi wannan ga abin da Ubangiji ta'ala zai masa in yayi sallah za a karɓi sallarsa sannan mutum yana iya tashi cikin dare zai yi kiyamul layli yayi wannan da abin da Abdullah dan Abbas ya yi ya karanta ayoyin karshe na suratul Ali Imran sannan yayi alwala sannan yayi sallolin da zai yi na kiyamul layli sannan ya tashi da safe a ce duk bai yi kiyamul layli ba bai yi komai bai tashi cikin dare ba da safe ya tashi to zai faɗi ko dai abin da ya zo a cikin hadisin Huzaifa Sulaiman da Al-Bara ibn Azib ko Abu Dharr al-Ghifari Abdullahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ila rusul ko ya faɗi abin da ya zo a cikin hadisin Abu Huraira ruwayar Muhammad ibn Abdullah alhamdulillahi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa zina bi dhikri ko ya faɗi wannan duk wanda ya faɗa to yayi wato ba wai ya hada su zai yi ba ya faɗi wannan a lokaci guda dalili ko za mu ga kowanne wani sahabi ne daban ya ruwaito da wannan wani sahabi ne wanda yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su daban-daban ne ba a dunkule faɗi su da dunkule faɗi sai sahabi duka ya hado su ya samu sahabi dai duk ya hado su a lokaci daya sai aka sunna shine mutum yayi wannan a wannan lokaci in ya haka to ya zo da sunna wannan shine zikirin da mutum yake yi lokacin da ya tashi daga bacci da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wannan ne zamu dakata sai kuma sati na gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.